This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar wannan rana ta Litinin 16 ga watan Satumba na 2024. Ta fatan an waye gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Aisha, tsohon shugaban Amurka kuma a yanzu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya sake tsallake rijiya da baya da yammacin jiya Lahadi, lokacin da wani dan bindiga ya yi yunkurin halaka shi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake kira ga kawayen Ukraine na yamma da su amince ma Ukraine ta kai hare-hare kan wuraren soja da ke can cikin Russia. Sannan shugaban Iran Masoud Pezeshkian zai halarci babban taron kungiyar kasashen BRICS masu ja da yammacin duniya a Russia, a cewar kafin labaran gwamnati.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa matatar man Dangote ta fara sayarwa kamfanin NNPCL tataccen man fetur kamar yadda kamfanin ya sanar. Ta yaya wannan ci gaban da 'yan Najeriya suka dade suna dako zai kawo saukin farashin man?
Saukin da za a samu kawai shine na dauka daga matatan shi mai yuwa na rarraba shi zuwa wurare daban-daban, kusurwoyin da suke a kasan nan. Ya danganta shi danyen mai a ina ya samo shi, ko kuma a inda ya samo shi a nawa ya sai.
Sannan shugaba Bola Tinubu ya ce gwamnatinsa ta cire tallafin man fetur ne da zimmar farfado da komadar tattalin arzikin kasar. Ko menene mahangar masu sharhi akan tattalin arziki a kasar?
Karin farashin man fetur ya kara mishi tsadar rayuwa, ya kara mishi matsalolin yau da kullum. Saboda haka wannan maganar cewa a ce zai kawo hannayen jari a cikin kasa, to gaskiya mutanen Najeriya ba za su gamsu.
Za a ji karin bayani a cikin shirin. Kamar kullum a duk rana irin ta yau Litinin, Sarfilu Hashim Gumel na nan tafa da wani sabon shirin ciki da gaskiya, wanda a yau ma kamar a makon da ya gabata zai ci gaba da nazari ne akan takaddamar da ta biyo bayan kisar gillar da aka yi wa marigayi sarkin Gobir a watan da ya gabata. Amma duk wannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. A karo na biyu cikin makonni tara, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tsallake rijiya da baya a wani yunkuri na kashe shi. Na baya-bayan nan ya auku ne da yammacin jiya Lahadi a filin wasan kwallon gab dinsa da ke West Palm Beach, jihar Florida, a cewar hukumomi. Jami'ai sun ce Trump dai bai ji rauni ba. Hasali ma jami'an tsaron da ke kare shi sun bankaɗo tare da riga maharin buɗe wuta. Kafafen yaɗa labarai da dama, ciki har da Associated Press da New York Times da kuma Fox News, sun ruwaito wasu jami'an tsaron da aka saka sunayensu, na cewa mutumin da ake zargi shine Ryan Wesley Root, mai shekaru 58 daga Hawaii. Jami'an sun yi bayani bisa sharaɗin saka sunayensu saboda ba su da hurumin yin bayani kan al'amarin, wanda har yanzu ake bincike a kai. Sabanin yunkurin da ya gabata na yanzu bai faru yayin da talabijin ke yadawa kai tsaye ba, kamar harbin nan na ranar 13 ga watan Yuli mai ban mamaki, inda Trump ya auna arziki. A wancan yunkurin Trump ya ji rauni a kunne, kuma wani wanda ke bayan Trump a wurin taron ya halaka. Yan kwanaki bayan nan ne Trump ya amince ya zama dan takarar shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican, an dai damƙe wanda ake zargi Ryan Root. Jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake kira ga kawayen Ukraine na yamma da su amince mata ta kai hare-hare kan wuraren soja da ke can cikin Russia, musamman ma filayen jiragen yaƙi, bayan wani mummunan hari da Russia ta kai kan Kharkiv. tsararren matakin soja ne kawai zai iya taka burki ma wannan ta'addancin, wato makami mai cin dogon zango da aka daka iya ruguza bataliyoyin rundunar sojin saman Rasha a duk inda suke, a cewar Zelensky a jawabinsa na kulle yomin. Ya ƙara da cewa, muna jiran a yanke shawarar da ta dace musamman daga Amurka, Burtaniya, Faransa, Jamus da Italiya. Tun da farko wani ban mai linzami da Rasha ta sako ya faɗo kan wani ginin zaman iyalai a Kharkiv na baya-bayan nan a jerin hare-haren da ake kaiwa kan wannan birni na arewa maso gabashin ƙasar, wanda ya tayar da wata gobara wadda 'yan kwana-kwana suka kashe. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian zai halarci babban taron kungiyar kasashen BRICS masu ja da kasashen yamma a Rasha, a cewar kafar labaran gwamnati wadda tarwaito jakadan Iran a Rasha na faɗi jiya Lahadi, a daidai lokacin da kasar shi ke zaman ɗaɗɗar da kasashen yamma saboda haɗin gwiwar soji da ke tsakanin kasashen biyu. Ranar Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Rasha ta samo makamai masu linzami daga Iran, kuma da yiwuwar ta yi amfani da su a Ukraine cikin 'yan makonni masu zuwa. Haɗin gwiwa tsakanin Rasha da Iran na yin barazana ga faɗaɗɗen tsaron Turai, a cewarsa.
To, kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran, za mu kawo muku rahotonmu na farko daga jihar Ikon Najeriya, inda wani sabon rikici akan farashin man fetur tsakanin kamfanin Dangote da kamfanin NNPCL ya kunno kai, bayan da kamfanin na NNPCL ya ce Dangote ya sayar masa da kowane litar tataccen man fetur akan farashin kuɗi naira 890, wato da 98, farashin da matatar Dangote ta ce ba haka lamarin yake ba. Kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana.
Rahotannin da ke fitowa daga matatan man fetur ɗin kamfanin Dangote da ke Lagos na cewa kimanin tankunan dakon man fetur na kamfanin NNPC kusan 300 ne suka fara dakon man fetur domin sayarwa a gidajen man fetur daban-daban da ke Najeriya. Fara sayar da man fetur ɗin a ranar Lahadin nan ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma ne tsakanin kamfanin na Dangote da kamfanin man fetur mallakar gwamnatin Najeriya. NNPC dai ta dage cewa ita ce za ta sayar da man na Dangote ga dalalan man fetur masu zaman kansu, abinda yasa jama'a da kuma dalalan man fetur din ke zargin NNPC da neman yin zagon kasa ga kamfanin na Dangote a kokarin sa na samar da man fetur akan farashi mai sauki da kawo ƙarshen karancin man fetur da ake fuskanta a cikin gida, zargin da kuma shugaban kamfanin na NNPC ya musanta. Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo wani mai gidan mai ne mai zaman kansa a Najeriya.
Sanatu shi da ya majalisa da shi kuma shugaba Tinubu da mataimakin shi, wanda suka ba da dama a sayar mu da Dangote a kurkuwa domin ya tace kuma ya sayar. Amma yanzu bita da kulle da suke so su mishi, wai ba zai sayar ma da masu gidajen mai ba, wai sai ya bi ta nan NNPC. Su NNPC ne mai suka yi ma mutane shekara nawa muna wahala. Mutumin nan abin shi dama duk mutumin da yake da tiriya 15 yake ya tsaya Dangote ya sayar mishi mai ya zo domin mu samu sauƙin wannan hali da ake ciki.
Yanzu haka dai NNPC ta ce tana sayan man na Dangote ne akan kuɗi naira 898 akan kowane lita, abinda ke nuna cewar farashin man a gidan mai ba zai gaza naira 900 ba kenan, ko da kuwa a nan birnin Lagos ne za a sayar da man fetur din, ballantana kuma wanda za a yi dakonsa zuwa wasu sassa na Najeriya musamman ma dai arewacin kasar. Dr. Dauda Muhammad Kwantagura masanin tattalin arziki ne da sakajari a kasar, wanda kuma ya shaida min cewa ta leko ta koma ne ga 'yan Najeriya da ke fatan samun sauki na man fetur a cikin gida.
To, idan ya sayi da arha, to ba mamaki a samu saukin man da ya tace. Idan kuma ya sayi da tsada, to kaga tsadan da kuma wasu kuɗaɗe na ma'adinai da kamar yadda muka bayani dole zai ƙara su a cikin farashin shi da zai sayar. Kaga su kuma wanda za su saye su ma sai sun ɗora nasu riba. Amma dai muna sa rai din a ita gwamnati mai yiwuwa idan ta so a samu sauki za ta iya shiga wani yarjejeniya da shi kamfanin, na ganin cewa mai rayuwa ta sai mashi da danyen mai din cikin rahusa.
Kamfanin matatan man fetur na kasa NNPC wanda ke da matatan man fetur guda hudu da kuma depot-depot a jihohin kasar daban-daban ya kasa sarrafawa da kuma rarraba man fetur a cikin gida na fiye da shekaru 25 sai dai ya siyo man fetur din daga kasashen ketare a inda kuma ake ci gaba da fuskantar karancin sa a cikin gida. To sai dai a daidai lokacin da nake kammala rubuta wannan rahoto wata sanarwa da kamfanin Dangote ta fitar ta musanta rahotannin da kakakin kamfanin NNPC Mr. Olufemi Sonaye ya fitar da ke cewa sun sai man fetur din ne akan kowace lita kudi naira 898 daga kamfanin Dangote. Sanarwar da kakakin kamfanin Dangote Anthony Chijeni ya fitar na cewa sun sayarwa kamfanin NNPC man fetur din ne da kudi dalar Amurka, sai dai kuma sun ba da tabbacin cewa farashin da suka sayarwa kamfanin na NNPC bai kai farashin da take saye daga kasashen ketare ba. Bawon ya ji firamare Amurka daga Najeriya.
A gaida na mutan Iko, muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga labarin ƙarshe, ƙarshen labaran duniya.
To Aisha, an sake danganta tsabar son abin duniya da kuma rashin imani da ke karuwa tsakanin matasan Najeriya da yawan garkuwa da mutane ko ma kashe su don neman kuɗin fansa, kamar yadda za a ji a ƙarin bayanin da wakilin sashen Hausa Muhammad Ahmad Dan Asabe ya samu game da yaron nan ɗan shekaru 17 mai suna Awe Jeremiah Paul, wanda kwanan nan ya sace wata Abigail Damilola a garin Lokwaja ya kashe ta ya ciccire sassan jikinta, sannan kuma ya karbi kudin fansa daga wurin iyayenta. Kakakin rundunar ɗan sandan jihar Kogi SP William Aya ya gaya ma wakilin namu cewa
baban ne ya kawo ƙara da cewa akwai numban da ya kira shi ya cewa aka sace yaron ne ana bukatan kuɗi daga gurin shi. Sai ya kawo rahoton ma shi kwamishina ya tsanda na shara koki, sai aka yi aiki kuma muka kama wannan yaro wanda ya aikata wannan abu, kuma ya karbe kuɗi 400,000 daga iyayen yarinyar a bayan yarinyar ya kashe ta.
Wanda ake zargi da aikata laifin Awe Jeremiah Paul, wanda ya ce shi dan asalin karamar hukumar Kaduna ta Kudu ce, ya ce ya yi nadamar aikata laifin, sannan ya bayyana min yadda ya yi garkuwa da kuma hallaka ɗalibar a yayin da na zanta da shi yana rike da kokon kan margayar cikin bakin laida.
Zina regret abinda na yi saboda kudi ne, kuma advice zan ba ma parents abinda yaran su suna nema su ba su kai su bar yaran su su je suna bin mazaje, domin haka abinda suna yi suna nema kudi.
Me yasa ba za ka je ka koyi sana'a ba ka shiga wannan harka?
Ni I'm desperate for money, shasa na zan yi wani abu kuma ina regret abinda na yi.
Kana da nasara abinda kai?
Na regret.
Kai mun bayani ne me ya kai ka ko ka dole ita?
Mu hadu so na chat na ta up ta zo ta same ni a filili NNPC
Lokuja
na zina siya kumuti Sprite suna bata tasha da muka yi kusa da gidanmu hankali ta fara jin barci kamina kai ta cikin uncomfortable building kusa da wuri na niki so wuri na strangle nata sina jata zuwa bush shine kawai na dora hanta da kafa da waya suna cire wasu parts da amfani mu in cire shina webe na shi zuwa Ibadan.
To a gaida dan Asabe da wannan rahoton.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai rahoton mu na biyu, kuma har yanzu dai akan batun man fetur din a Najeriya, inda shugaban kasar Bola Tinubu ya bayyana cewa sun cire tallafin man fetur ne domin tada komadar tattalin arzikin kasar ta yadda masu zuba jari daga kasashen ketare za su shigo kasar. Ga ci gaban labarin a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka daga Abuja Rukayya Basha ta aiko mana.
Shugaban Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cire tallafin man fetur da suka yi ya zama tilas ne domin hakan zai ba wa masu zuba hannun jari daga kasashen ketare damar zuba jari a Masar. Shugaban kasar ya bayyana hakan ne a lokacin bude taron bita karo na 17 da cibiyar bankuna ta CIBN ta yi a birnin Abuja. Shugaban wanda mataimakin sa sanata Kashim Shatti mai wakilta ya ce matakan da gwamnatin su ta dauka matakai ne da za su bunkasa tattalin arzikin kasar. Shatti ya ce duk da cewa matakan da suka dauka masu tsauri ne, ya zamo tilas ne a gare su domin ta haka ne farashin kayayyaki za su yi sauki. Musayar kudaden kasashen ƙetare zai daidaita, tattalin arzikin ƙasar ya bunƙasa, kuma hakan zai jawo ra'ayin ninjari ƙasar. Sai dai 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana rashin gamsuwarsu game da wannan matakai.
Sunana Muhammadu Sani Takai. Ni wannan matakin da Bola Ahmed Tinubu ya dauka ban ga alamar ya shafi rayuwata ba. Saboda Najeriya ƙasa ce mai arziki wanda kuma ba sai ƙasashen Turai sun zuba hannun jari za ta samu arziki ba.
Sunana Sufiyanu Hamisu dan Sokoto. Eto idan sun kasa hannun jari gaskiya abu ne mai kyau, amma da fatan za a wa 'yan ƙasa aiki da shi.
Koyaya masana tattalin arziki ke ganin matakan da gwamnatin tarayya ta dauka a bangaren albarkatun ƙasa? Dr. Isa Abdullahi Kashiri, masanin tattalin arziki ne da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe.
A janye tallafin man fetur don a jawo mutanen kasashen waje su zo su ba jari a Najeriya ya gamsar da talakawan Najeriya ba zai gama. Da farko an yi Petroleum Industry Bill cewa za a samu wanda za su zo su zuba jari a Najeriya kuma ba su zo ba. Sannan bayan haka a yanzu dukkan abubuwan da ke gudana a cikin Najeriya a talaka yana ganin ƙarin farashin man fetur ya ƙara mishi tsadar rayuwa, ya ƙara mishi matsalolin yau da kullum. Saboda haka wannan maganar cewa a ce zai kawo hannayen jari a cikin ƙasa, to gaskiya mutanen Najeriya ba za su gamsu.
Farfesa Kabir Isa Ɗandago malami ne a jami'ar Bayero da ke jihar Kano.
Ba za a ce janye tallafin man fetur ne kadai ya kawo hauhawan farashin shi man da kuma sauran albarkatun man fetur da kuma dai hauhawan ma farashin kayayyaki gaba ɗaya ba. Mai da farashin dala ya zama bai ɗaya shi ma ya ba da gudunmuwa sosai. Shi dai wannan janye tallafin shi ne kan gaba, za a ce kaso 70% na ƙarin kuɗin man fetur da dangojinsa da kuma coran kayayyaki na masarufi shi ne umman a bayansu.
Ganin cewa kamfanin matatar Dangote ta fara aiki, hakan yasa na tuntuɓi Bashir Salisu, shugaban dillalan man fetur IPMA reshen arewa maso yammacin ƙasar, akan inda hankulan su zai karkata wajen dillancin man da zai samarwa talakawan ƙasar sauki.
Kin san mu 'yan kasuwa ne, kuma man nan duk wanda ya kawo inda muka samu man mu za mu siya inda yake da sauki wanda za mu siyar mu samu wani abu. So in Alhaji Aliko refinery din shi ya kawo za mu siya a wajensa in yana da sauki. Kuma NNPC ta kawo dama mu ita ce take kula mana da harkar kasuwanci muke jingine da ita.
Wane ne zai kasance yana ƙayyade farashin ko kuma dai kowa zai siyar da farashin ne yadda ya ga dama?
Tunda akwai PPRA su suke determining farashi na mai, to yanzu su ne suka koma regulators, su ne downstream. Saboda haka downstream su suke ba da yancin farashi abinda za a siyo da kasa mai.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda tattalin arzikin ƙasar zai bunƙasa nan da shekaru masu zuwa, kamar yadda gwamnatin ƙasar ke ikirari. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
An gaishe ki Rukayya. Tuka da dai a sha'afin muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. Sannan za a iya sauraron mu a Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau za mu daura kan duba takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin Gombe. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Kumar. A shirinmu da ya gabata muka fara duba takaddama da ta biyo bayan mutuwar marigayi mai martaba sarkin Gobir Alhaji Isa Muhammad Bawa. Tun farko dai yan bindigar da suka yi garkuwa da sarkin sun nemi a biya su kuɗin fansa har naira biliyan 1 kafin daga baya a sasanta kan naira miliyan 60 da kuma baburan hawa. To sai dai bayan miƙawa yan bindigar abin da suka nema, sai labarin kashe mai martaba ya biyo baya. Kungiyar haɗin kan gobara ta Najeriya ta nuna rashin jin daɗinta game da yadda hukumomi suka bi lamarin wanda har ya kai ga mutuwar sarkin yanka mai daraja na Gobir. Ga shugaban kungiyar Ibrahim Alhassan Gobir.
Wallahi mu babu wani bukatar yau da tafi wannan gare mu. In akwai bukatar abinda gwamnati za ta yi mana, shi za ta nuna mana cewa lallai da gaske take tsayi yayin wannan abin da ya faru. Amma yanzu ai duk magana ce kawai ake kuma kamar yadda mu muke dauka inda aka yi maganan nan ake barin ka tunda ba wani abu da aka yi game da wannan abin. Dadin dada bayan ma duk wannan ta'adi da aka yi min abin nan har yanzu ba ban mu samu zaman lafiya ba a gida. Daga lokacin da aka kashe shi har zuwa yanzu akwai kididdiga na mutane da aka dauka a cikin kasan nan tamu sun kai wajen 150 zuwa 200 kuma ba fata har zuwa ga yau gajiya an dauke ɗansu mutane daga ɓangaren mu. Mu abin da muke ɗauka ma gamman ba ta da wani intanet game da matsalar mu wallahi ba ta da in mata ce tana yi mu ba mu gani a ƙasa ba.
Alhaji Ibrahim kana nufin gwamnatin jihar Sokoto ko kuma gwamnatin ƙasa baki ɗaya kake magana?
Ai maganin kafin daga gida za mu soma da gwamnatin jiha. Idan gwamnatin jiha ta ga abin ya fi ƙarfinta ai sai ta nemi taimako daga gwamnatin tarayya. Kuma ga in gwamnatin ta tunda abin nan ya wuce ma ƙarfin mu kaɗai abin nan ya shafi ƙasar nan. Wannan matsalar duk ta taɓa da ƙasar nan. Yanzu ma in mun ce ma ba gwamnatin jiha ma muke son ta ɗan a tsarin gwamnatin yanzu ya kamata a ce ko don ƙasa ta san cewa an yi wani abu ai gwamnatin tarayya ma ya kamata a ce yanzu ta yi taking over wannan issue domin suke da security. Ai jihohi ba su da security ba su da sojoji ba su da 'yan sanda sai dai abin da ba a rasa ba amma ai ga inda masu authority din sun kasa amfani da su don a samu zaman lafiyan da ya kamata ko a yi recovery din dawo wannan bayan Allah babu wani mataki da ake dauka kasa abu ne mu duka da gwamnatin zance ko wacce tana da nata laifi.
To sai dai a daidai lokacin da iyalai da 'yan uwa ke karɓar gaisuwar ta'aziyar marigayin. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Idris Muhammad Gobir ya ce gwamnatin Sokoto na murnar shahadar da ake yi wa marigayin fata.
Muna wannan ta'aziyya garin ku mai girma kantoman karamar kwamiti ta sabon birni, ciyaman na faci na sabon birni, sarakunanmu, dattijanmu, malamanmu, sarakunanmu gaba ɗaya, matasa maza da mata, dukkaninku. Mai girma gwamnan yana yi muku ta'aziyyar rashin wannan sarki namu da muka yi baki ɗaya. Alhamdulillahi ba a farin cikin mutuwa amma abin da ya faru da sarkin Gobir abin farin ciki ne, abin gungun gaba ne, abin alfahari ne. Because tun lokacin ba jangurzo ban san wani sarki ba wanda an kai wanda Ubangiji Allah ya ɗaukaka daraja ta yi bayan ya rasu wanda duk duniya ta san da rasuwa ta kuma duk duniya ta faɗi tana mai addu'o'i. To nan da an gaske biyu sarkin Gobir ya ja hankalin duniya ya zama gaba ɗaya babu wata magana babu wani kasuwanci in ba magana ta yi ba duk ilahirin duniya ba wai maganar Najeriya ba ko Sokoto ko Nuyi duk ilahirin duniya. Kuma randa Ubangiji Allah an ka ce ya amshi rai dai an ka hito an ka faɗi duk ilahirin duniya ba wai ƙasar Gobir ba ko nan Gobir ta Najeriya ko Gobir ta Nijar a'a duk ƙasar duniya ko da mutum ba da kare ne ya raja a wajen yin sarkin Gobir addu'a. Duk rayuwar da ake so ta duniya ba ƙashi ba har kwana ya ba mai kai ko mai ka zama a kan kai a kan tuli. Yadda ya tahi nan bawan kama shi aka yi aka tafi da shi yan rasu da hannun 'yan ta'adda wannan shahada ta yi ko babu komi an ka tsaya nan muna kyautar da zato ga Ubangiji Allah zai mishi rahama. Na biyu kuma addu'ar da ya samu kuna kallo sallah ba a yi wani ba mutum nan Najeriya kila ban san lokacin Sardauna ba amma dai ban sani ba ko Sardauna Sokoto amma ban san wani mutum ba wanda ya rasu ya zama sallataye na ƙasa Hausa inda ba ƙasa Hausa ba dannan Saudiya Bauchi Zaria a Kaduna Kano Maiduguri ina ne kuna mamaki da Sokoto ba a magana masu kudin jira ce babu Kamaru da Chad babu inda ba a zo an kai sallah ba bayan nan. So wannan abun alfahari ne ga zari'a kai abun alfahari na da kasar Gobir kuma ya ƙara kamar rebranding ko sabunta tarihin Gobir ya ƙara kuma ɗago da martaba Gobir bari ganin yadda aka mashi bari ganin yadda mutu a'a ai abubuwan da suka biyo ba din wanda an kai canda wanda ba a ko maganar ta amma sai da ta zama subject of discussion duk ƙasa duk duniya wanda ka biya TikTok ko da babu magana ga irin Facebook da TikTok muna tsaya muna kallo muna gani da aka ta muharori ana ta muharori ana ta faɗin maganganu da wanda faɗi daidai da wanda bai faɗi daidai ba amma abun alfahari ciki dai addu'o'in da aka yi kuma babu da za a yi addu'o'in da aka yi da Allah ya isa da Allah ya isa da Allah ya isa ya zama waɗanda suke wannan abu Allah ubangiji zai kyale su ko waye ko wane ne ko a dole ubangiji sai ya dauke mataki game da bakunan duniya na musulmi kai har wanda ba musulmi ya magana kan sabbin
to Allah ya kyauta yanzu kuma sai mutumin da aka ambaci sunansa tare da alakan tashi da yan bindigar da suke sanadar da suwan marigayi mai martaba wato dan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza
to abin da ke faruwa ai a matsayina na musulmi lokacin da muka yi magana da kai ai magana ta farko na ce ni Aminu Aminu Boza billahi da zila ilaha illa huwa ban taba sani ina da wata hulɗa da dan ta'adi ban taba sani ina da wata hulɗa da koda mara gaskiya ba kai koda ai rashin gaskiya ma a gwamnatance to ba a taba yi da dai ba saboda haka kuma ai dama shi musulmi duk musulmin da yace billahi da zila ilaha illa huwa ya kare magana ta riga ta kare kana mutunta na musulmi ka san tsakaninka da kai da Allah so kaga ita wannan ita ce final ita ce rantsuwa idan kace billahi da zila ilaha illa huwa kai rantsuwa guda uku gaba daya dama doka qur'ani ka dai ka qur'ani a hannu dama wani abu ne wanda ku fita yi wanda domin a bada tsoro amma wannan rantsuwa wanda ka fada da bakinka ita ce rantsuwa ga shari'a dama duk mutumin da yace wallahi tallahi billahi da zila ilaha illa huwa ya riga ya kare rantsuwa da ubangiji na biyu duk mutumin da Allah ya shi a matsayi ne na musulmi yace wallahi tallahi billahi da zila ilaha illa huwa ya riga ya kare ta wanda yake shi Allah shine mai hukunci ga kowane al'amari to kaga tun magana ta da kai magana ne fara yi kenan na cewa billahi da zila ilaha illa huwa ban taba sani na wata hulɗa da ta addaba ban taba sanin na yi wani haɗin baki ban ta addaba musamman ma ni billahi da zila ilaha illa huwa yadda ban son shaitan wallahi haka ba ni son ɗan ta'adda abada kowane ne billahi da zila ilaha illa huwa na biyu dan ta'ayyan ta'adda sun kira ni ta waya na cewa za su kashe ni sun kira ni da wayar shi aibu gwanda gobe wani rabin ya bani waya da kan shi tushe yace idan ban daina abin da ɗinsu ba na sai mota don a kashe su na ba da kuɗi don a kashe su na ce ma gwamnati ba ni sulhu da su saboda haka idan ban daina ba na hito kamar ba tsara na ce ba ni sulhu saboda haka idan ban daina ba su ma za su kashe ni wannan magana mun yi ta da wai Shu'aibu gwanda gobe kuma lokacin da muka yi wannan magana na sanar da jami'an tsaro ga abinda bandis ke nema na da shi wanda daga cikin jami'an tsaro ma akwai wanda ya bani shawara na cewa in rage maganganu da sauransu ko dai iyali na wanda wannan jami'an tsaro yana nan da rayuwar shi kuma yana nan har yanzu yana aiki har yanzu yana nan yana serving a matsayin jami'an tsaro shi da kai ne bani shawara ce in rage saboda domin iyali na so kaga duk wanda kake haka duk mutumin da ya samu kai ne cikin wannan ni dama na faɗa maka tun kira nan da farko da 'yan jarida na faɗi cewa ban yi mamaki ba duk mutumin da kake faɗa da shi to dole sai ya faɗa da kai duk mutumin da kake siyasa da shi ko kai siyasa har dai ina ganin shi ne babba a matsayin siyasar da kake yi to shi ko koyaushe abin da zai nema ya za a yi kai ko ka koma baya wanda idan Allah ya gaba da mutum to har abada Allah ba zai mai da shi ba
masu sauraro Ƙungiyar haɗin kan gobara ta duniya ta bakin shugabanta Ibrahim Alhassan Gobir na kira ga a gudanar da bincike da kuma nemo gawun mai martaba don a yi mata jana'iza mai daraja. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Nasara da Miyali Kaya da ke maka shirin ya zo gare ku, ni Sarki Alhashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya.
An gaishe ka Abban Iro kafin mu karkar shirin masu sauraro ga Ibrahim da labarai a takaice.
To a takaicen tsohon shugaban Amurka kuma yanzu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya saki tsallake rijiya da baya da yammacin jiya Lahadi lokacin da wani dan bindiga ya yi yunkurin halaka shi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya saki kira ga kawayen Ukraine na yamma da su amince ma Ukraine ta kai hare-hare kan wuraren soja da ke can cikin kasar Russia. Sannan shugaban Iran Masoud Pezeshkian zai halarci babban taron kungiyar kasashen BRICS masu ja da yamma a Russia.
Masu sauraro da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawi da ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Charleston. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya.